بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شي قبل كراتمنا للتاكل مصباح السالك cikin fiqhul imam malik mun tsaya inda malik ya ce wa man yamud wa lan yatub an wizrihi fa wuri ila allahi jami'a amrihi la bil azab lil musii yuqta'u wal kufr wat taqlid anhu yumna'u wa man yamud duk wanda ya mutu wa lan yatub bai tuba ba an wizrihi daga laifin sa ba to fa wuri ila allahi jami'a amrihi kamai da jami'a amrihi dukkan al'amarin sa ila allahi zuwa ga allah ta'ala wato duk mutumin da ya mutu bai tuba ba kar ka masa hukunci a nan duniya ka ce dan wuta ne ko dan aljanna a kamai da al'amarin sa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin shine ya san menene makomarsa domin ya ce mana inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u Allah baya gafartawa idan an masa shirka amma duk abun da ba shirka ba idan aka masa ubangiji subhanahu wataala yana gafarta shi wato yana ainihin yafe shi yayi afuwa dangane da shi idan ya ga dama yanzu wannan bawan Allah da ya mutu bai tuba ba kai baka da daman ka gano shin Allah ya gafarta masa makomarsa aljanna ne ko kuma bai gafarta masa makomarsa wuta baka san wannan gaibu ba wannan gaibu ne na ubangiji subhanahu wata'ala domin hadisi ya tabbata cewa ranar alkiyama Allah yakan kusanto da bawansa ya sa masa sutura suturarsa ya ce masa ka aikata laifi kaza da kaza ba haka ba ne ya ce eh haka ne ubangiji ta'ala ya ce to kamar yadda na rufa maka asiri a duniya haka nan ma a nan lahira na rufa maka asiri na gafarta maka to da haka rahmar Allah tana da yawa duk wanda ya mutu bai tuba ba daga laifukansa kamar da al'amarin sa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kar kai wa Allah ta'ala shishigi a cikin lamarin sa ka ce dan wuta ne ko kuma ka ce dan aljanna ne baka da wannan daman wannan gaibu ne Allah ta'ala shine ya san shi sanne ce la bil azab lil musii yuqta'u wato la yuqta'u ba a yankewa bil azab da azaba lil musii ga wanda yake munana ayyuka idan mutun yana mummunan aiki ba za ka ce masa dan wuta bane kawai ba za ka ce Allah zai azabtar da shi ba koda ko ya mutu bai tuba ba domin al'amari ne da yake komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala shine kawai ya san menene wato ainihin makomarsa wannan kamar yanda Imam Sahawi yake cewa wala yuqta'u li ahadin muayyanin min ahli al-qiblati bi jannatin wala nar wato babu wani mutum daya ayyanen ne da za mu ayyana shi daga cikin musulmi mu ce dan wuta ne ko dan aljanna wannan in an yi haka to ba aqidan ahlus sunna aka biyo su aqidan ahlus sunna ba sa ayyana mutum su ce dan wuta ne ko su ayyana shi su ce dan aljanna ne haka Imam Sahawi ya faɗa cikin al-aqidatu sahawiya kuma haka al'amarin yake ba wanda ya san gaibu sai ubangiji subhanahu wataala wasu daga cikin musulmi zaka ga kaman ayyukansa ba na gari ba ne amma kuma ubangiji ta'ala yana son sa kuma zai iya gafarta masa zunubansa ya sace aljanna wani kuma zaka ga zahiri kamar mutumin kirki ne amma akwai wasu laifukan da yake wanda kai baka sani ba wataƙila sai ya shiga wuta kafin ya tafi aljanna yasa baka da daman da zaka yi yanke ka ce wani dan aljanna ne ko kuma wani dan wuta ne sai dai wanda nassi ya nassanta cewa dan aljanna ne ko kuma dan wuta ne to wannan kan sai ka tsaya inda alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka faida kai ba a cewa mutum dan wuta in ya mutu don yana laifi bai tuba ba kamar yanda ba a cewa masa dan aljanna domin yana ayyukan shirki aqida ta ahlus sunna shine narju lil muhsini wa nakhafu ala al musii shine kyautata aiki muna tammata masa rahmar ubangiji subhanahu wataala maimunan ayyukansa kuma muna tsorace masa azabar Allah akwai yiwuwan ubangiji ta'ala ya azabtar da shi akwai kuma yiwuwan ya gafarta masa saboda haka yan bid'a sune suke yanke su ce wani dan aljanna ne ko wani dan wuta ne har su ce ya dawwama a cikin wuta amma aqida ingantacciya aqidan ahlus sunna abu ne a lullube a cikin gaibu sai dai addu'a kawai idan ya mutu idan mutun ya mutu wato yana yin sa to ibnu abul izz a cikin sharhin aqidatu tahawiyya ya kawo sabbuba guda 11 wanda suke hana mutumin da yayi mummunan laifi shiga wutan jahannama gashi ayyukan da yayi sun kai su kai shi wutan jahannama amma kuma akwai wasu sabbuba guda 11 wanda kowanne daga cikin su zai iya hana ya zama dan wuta kaga wayannan sabbuba 11 ba yanda za a yi ka san cewa sun tabbata masa ko kuma ba su tabbata masa ba daga ciki akwai at-tauba shine tuba idan mutum ya tuba daga zunubansa da shurdin tuba kamar yadda muka bayani satin da ya gabata ubangiji ta'ala zai yafe masa laifuffukansa in ya yafe masa kuma wannan ba zai shiga wutan jahannama ba to idan mutum yana laifuffuka sai ya mutu ai baka sani ba kila kafin ya mutu ya tuba ba dama ka yanke hukuncin cewa dan wuta ne saboda ubangiji ta'ala ya lissafa manya-manyan laifuffuka kamar shirka da kisan kai da zina amma dukkanin su yace wanda ya tuba Allah ta'ala zai karbi tubansa sune bayin Allah na gari wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa asama yud'af lahu al-'adhab yawm al-qiyamati wa yaqul fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat wa kana Allah ghafurar rahima muminai su ne wa'inda ba sa yi wa Allah shirka ba sa kisan kai ba tare da haƙƙi ba sannan ba sa yin zina duk wanda ya haƙa ubangiji ta'ala yake zai haɗu da azaba mai tsanani ita ce azabar wutar jahannama sai Allah ta'ala ce illa man taba sai wanda ya tuba ya yi aiki nagari waɗannan Allah ta'ala yakan musanya musu munanan ayyukansu su zama kyawawa wato mummunan aiki zunuban su zama lada sai zama ƙarin lada ne zunubansu su zama lada saboda tuban da suka yi izuwa ga Allah ta'ala Allah mai karɓan tuba ne sannan kuma Allah mai jin ƙambayinsa ne mai tausaya musu ne yanzu kaga kai baka san a yaya mutu ba shin ya tuba kan ya mutu ko bai tuba ba tuban kuma ko da a cikin sakon ɗaya ya mutu matuƙar ransa bai zo fita ba sai Allah ya karɓi ransa ko ina cikin rashin lafiya ne ubangiji ta'ala zai gafarta masa in ya cika shurɗin tuba to ba za ka yi wa Allah shishigi ka ce ɗan wuta ba ne domin abin nan wani bawan Allah ya wa ɗan uwansa nasiha sai ɗan uwan ya ce shi bai zai yadda ba akan kunya ya ce wallahi ya ce ka kyale ni kawai shikenan sai wannan bawan Allah sai ya ce ai Allah ba zai gafarta maka ba sai Allah ta'ala ya aiko mala'ika Jibrilu ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne yake rantsuwa cewa ba zan gafarta wani ba na gafarta mata shi kuma wannan din na bata aikinsa saboda ya yi wa Allah ta'ala shishigi cewa Allah ba zai gafarta masa ba ya aka yi sani wannan sababi na farko da zai hana mutum shiga wutan jahannama ko da a zahiri ka ga yana laifuffuka sababi na biyu istighfar al-istighfar shine tuba istighfari istighfari yakan hana wato a azabtar da mutum ranar alkiyama da wutar jahannama don ubangiji ta lace wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah baya azabtar da bayinsa alhalin suna istighfari wa taibu min adh-dhanbi kamar la dhanba lahu mai tuba daga laifi kamar wanda bai da laifi ne saboda haka in yana istighfari ba za ka ainihin yanke masa hukunci ka ce shi dan wuta bane istighfari zai iya kankare masa zunubansa haka nan sababi na uku shine ya zama yana da kyawawan ayyuka waɗanda za su kankare masa munanan ayyukansa saboda innal hasanati yuzhibna sayyi'at kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha kamar yadda ya zo a hadisi kaga sai idan kai mummuna sai kai kyakkyawa to za ka ga wani ayyukansa a cakuɗe ne mummuna da kyawawa shine az-zalimu li nafsihi yana mummuna yana kyakkyawa kila kyakkyawan yana kankare masa mummunan yana kankare masa yana zame masa kaffara na munanan ayyukan da yake to kai kuma ka je ka kai shi wuta da wace hujja zaka kai shi sannan sababi na biyar shine al-masa'ibu dunyawiyya wato masibu na duniya da suke samun mutum suna ainihin kankare masa laifuffukansa su hana shi shiga wutan jahannama laifuffuka abubuwan kuma da yawa akwai ainihin bala'i na rashin lafiya akwai bala'i na baƙin ciki da ɓacin rai da rashin kwanciyar hankali da asara da sauransu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce har kayan da za ta soki mutum in ta soke shi to zai zame masa kafara ranar alkiyama, za a yafe masa zunubansa da sababin suka da kaya ta masa. Ballantana kuma wasu manya-manyan masifu waɗanda suka fi kaya ɗin ko talauci mai tsanani duk kafara ne na zunubai, rashin lafiya kafara ne na zunubi da sauransu, da ɓacin rai da shiga halin ƙaƙani kayi. Shi yasa lokacin da Ubangiji ta Allah ya saukar da man ya'mal su'an yujza bih, duk wanda ya aikata mummunan aiki za a saka masa da mummuna, shine ma'anar yujza bih. To wannan ayan sai na Abubakar hankalin sai ya tashi da ya jita, sai zai samu manzo Allah ta sama ce ya rasulullahi nazalat qasimatuz zahr wa ayyuna lam ya'mal su'an. Yace ya rasulullahi halaka ta sauka, mai halakar da baya ta sauka, wane ne wanda baya mummunan aiki? Ba wanda baya mummunan aiki, ma'ana kamar yana cewa mun halaka. Allah ta'ala ce duk wanda ya mummunan aiki za a saka masa da shi, kaga zai shiga wutan jahannama kenan a zahiri yadda abun ya nuna. To sai manzo Allah ta sama ce ya Abubakar alasta tansaf alasta tahzan alasta yusibuka al-awa fa zalika ma tujzauna bihi. Yace Abubakar ba kasance kana shan wahala a duniya ba, ba kasance kana shiga ɓacin rai da damuwa ba, abubuwa na wahala ba sa samun ka. Yace to ai wannan shine abin da ake saka maka da shi ne, ake saka muku da shi ne. To da haka za kai wani laifi sai ka hadu da wani bone a duniya, wata wahala a duniya, ko ɓacin rai, ko shiga halin ƙaƙani kayi na rayuwa, ko damuwoyi, sai kankare maka laifuffukan da kai wa Allah subhanahu wa ta'ala, su zame maka kafara. To akwai wani zama mutum ya hadu da irin waɗannan matsalolin, Allah ya gafarta masa zunubansa, baka da hujjar da zaka kai shi wuta da sababin wannan laifin, ko da kuwa laifin an ce in mutum ya yi shi wutan jahannama zai tafi, don akwai rahamar Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan na biyar akwai azaban kabari. Azaban kabari shi ma yakan kankare wa mutum zunubansa, sai ya zama kafin ya je lahira, wato ya abun nan an wanke shi da zunubansa kafin a yi tashi alkiyama, sai ya zama iya azaban da za a masa ta kabari ne in ya zo in an yi tashi alkiyama, kuma sai ya tafi aljanna. To kaga baka da hujjar da zaka ce dan mutane, kamar yanda magagin mutuwa wahalan fitar rai shi ma yana zama kafara lokacin da mumini ya zo rasuwa ya dinga haduwa da matsaloli a tsananta masa wajen fitar ransa. To wani irin iya azaban da za a masa kenan, sai zama ya tafi kabarinsa kuma bai da wani laifi, sai kabarin ya zama dausayi na aljanna. Wani kuma har ya je kabarin da laifuffukan, a kabarin ne za a masa azaba a kankare masa laifuffukansa. Duk wannan abubuwa ne na gaibu. Sannan daga ciki na shida akwai du'a'ul mu'minin wastighfaru, addu'an mu'minai da neman gafaransu, fil hayati wa ba'dal mamat, a lokacin da kake raye da bayan ka mutu, mu'minai suna maka addu'a, suna nema maka gafara, Allah ya gafartawa ne, Allah ya sa aljanna ita ce makomansa, irin addu'o'i na gari da bayin Allah suke yi. To kaga akwai wannan addu'an Allah ta'ala ya karɓe ta, sai ya zama sababin kankare masa wa'innan laifuffukan da ya yi, sai ya tafi aljanna kai tsaye, ba zai tafi wuta ba. Ko kuma bayan ya mutu, mu'minai su dinga nema masa gafara, suna istighfari tun daga lokacin sallan gawarsa, addu'a ake masa, a tsaya a kan kabarinsa a masa addu'a. Sannan bayan an dawo ma duk wanda ya yi ta'aziya ya yi addu'a, saboda haka Allah ya gafartawa ne. Duk wanda ya ji labari ya ce Allah ya ji kansa, wani ma da an ambaci sunansa ya ce wane Allah ya ji kansa, a ya ce kaza. To irin wannan addu'an Allah ta'ala in ya karɓe ta, sai ya zama sababin kafara na zunubansa gaba ɗaya, saboda haka ga sai ya zama sababin ba zai shiga ainihin wuta ba da sababin laifuffukanka. Sannan na hudu, ma yuhuda ilaihi ba'da al-maut min sawabi sadaqatin aw qira'atin aw hajjin aw nahriha, abinda ake bashi na ladan, wato bayan ya mutu ayi wani aikin lada a bashi sadakan wannan ladan, kaman ayi sadaka a ce Allah ya kai masa kabarinsa, ayi aikin haji a ce Allah ya kai masa ladan, a karanta qur'ani Allah ya kai masa ladan, ayi umra Allah ya kai masa ladan da makamancin wannan, a gina masallaci a ce an gina shi ne waƙafi na wani da ya rasu, Allah ya kai masa ladan wannan masallacin duk lokacin da aka yi sallah ko aka yi karatu a cikinsa. To kaga irin wannan yana yawaita ladansa, ladan zai iya danne munanan ayyukansa ɗin sai ya tafi aljanna. Duka wa'innan suna faruwa kai baka sani ba. Sannan na takwas, ahwalu yawmil qiyamati wa shada'iduhu, wato tsorace-tsorace ranar alkiyama da tsananci-tsananci, wahaloli da ake sha da matsaloli na tashin alkiyama sukan zama kafara wa bawan Allah. Wannan razanin da ya yi da shiga halin ƙaƙani kayi da wahalan da ya sha na tashin alkiyama, sai ya zama ya kankare masa wannan zunubin, sai zama zai tafi aljanna ne kai tsaye ba zai tafi wutar jahannama ba kaga akwai wannan sannan na tara yace ya tabbata hadisi ingantacce a sahihul bukhari yace anna almu'minina idha abaru sirata wa waqafu wa wuqifu ala qantaratin baina aljannati wan nari fa yaqtasu li ba'dihim min ba'din fa idha khuzibu wa nuqu udhina lahum fi dukhuli aljanna hadisin bukhari da muslim mazala ta kuma yace mu'minai idan suka ketare sirati za a tsaye da su akan wata gada tsakanin wuta da aljanna sai ayi musu kishashi in ka cuci wani ya rama wannan ma ya rama shikenan idan aka karkake su aka tace su sai a musu izini a ce su je su shiga aljanna akwai mu'minan da za a yi wa haka saboda kaga baka san ko ya shiga cikin wannan ma in kana ganin ya cuci bayin Allah ne to akwai kishashin da ake yi shikenan wani daga wannan shikenan shi ya haye shikenan sai ya tafi aljanna sannan na goma akwai shafa'atu shafi'in ceton masu ceto akwai wanda za su cece shi annabawa suna yi shahidai suna yi malamai suna yi kowa da kowa yana yi mutumin kirki zai ceci iyayensa da ƴaƴansa da matansa saboda haka baka sani ba ko ainihin ya shiga cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai ceta wanda za su tafi aljanna kai tsaye ba tare da sun ratse cikin wutan jahannama ba ko wanda shahidai za su shiga su cece su ko malamai ko wanda ƴan uwansu za su cece su wata mijinta wani matarsa wani babansa wani ɗansa wani jikansa ne ma zai cece shi da sababinsa sai ya shiga aljanna kai tsaye akwai irin wannan duka wannan akwai dalilai na alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sa sannan na goma sha ɗin akwai afaw arhamir rahimin wato afwan wanda ya fi masu tausayi shine ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala yakan yi wa mutum afuwa kawai wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u saboda haka kawai sai afuwa ce kawai na dunna musu afuwa su tafi aljanna gashi kuma laifin su ya kai su tafi wutan jahannama to ina sune tauba 11 a gurguje wanda ibnu abul iz ya kawo cikin sharhin aqidatu sahawiyya wanda ko mutum yayi aiki na shiga wutan jahannama baka da daman ka sai dan wuta ne idan ya mutu ka ce wai dan wuta ne a akwai wani ya zama ɗaya daga cikin wannan sabuban sun sa ya shiga aljanna kai tsaye ba dan wuta bane in ka ce dan wuta ne ka faɗi sunansa wani dan wuta ne to ko shakka babu kayi wa Allah ta'ala shishigi Allah kuma ba a masa shishigi a cikin al'amura sai dai ka faɗi laifin ka ce duk wanda ya aiki kaza aikin wuta ne saboda qur'ani ya tabbatar ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba za ka ayyana shi ka ce wani dan wuta bane in kai haka to wannan aqidan yan bid'a ne kake ba aqidan ahlus sunna ba to ahlus sunna suna tausaya wa al'umma kuma suna yi bin alqur'ani ne da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa malam anan yace ba a yanke ga wanda yake munanan ayyuka a sai Allah zai azabtar da shi ranar alkiyama a sai Allah zai sa shi auta kamar da al'amarin sa zuwa ga Allah subhanahu wataala duk wanda bai tuba daga laifinsa ba fa huwa fi mashi'atillah ina cikin mashi'ar Allah subhanahu wa ta'ala sai yace wal kufru kafurci wal takhalidu da dawwama a cikin wutan anhu yumna'u ana hana shi daga gare shi ma'ana ba a cewa zai ya kafurta saboda yayi babban laifi a nan duniya sannan kuma ba a cewa zai dawwama a wutan jahannama saboda kafuri ne yake dawwama a cikin wutar jahannama saboda haka kaga ana abubuwa guda biyu dukkanin su aqida ne na khawarij khawari su idan mutum ya babban laifi ko zina ko shan giya ko sata ko makamancin wannan sai su ce dan wuta ne kuma zai dawwama a cikin wutan jahannama a duniya kuma kafuri ne ya kafurta ya fita daga addinin musulunci to kaga musulmi kuma ba a haka wala yakhruju al-abdu min al-imani illa bi juhudi ma adkhalahu fihi haka imamu sahawi ya ce a cikin al-aqidatu sahawiyya mutum baya fita daga imani sai in yayi inkarin abun da ya shigar da shi imanin shine la ilaha illallah in mutum ya inkari la ilaha illallah ko yi wani aiki da yake nuna ya warware la ilaha illallah to wannan shine zai zama ya kafurta amma ba wai don yayi kisan kai ko don yayi ainihin sata ko kuma yayi wani abu na laifi ko na wani bid'a wanda ba mai kafurta mutum ba a ce kuma wato ya zama kafuri ba a yin haka wannan aqida ce ta wato khawarij ba aqida ce ta ahlus sunna ba haka nan ba za a ce ya dawwama a cikin wutan jahannama ba zai dawwama a cikin wutan jahannama wannan kuma aqida ce ta khawarij da kuma mu'tazila wanda suka ce wanda ya babban laifi ya fita daga musulunci su mu'tazila amma bai shiga kafirci ba, fi manzilatin baina manzilatin, yana tsakatsaki, shi ba mumini ba, ba musulmi ba, ba kafiri ba, amma suka ce zai dawwama a wutan jahannama. Su kuma kawari suka ce ya fita daga musulunci ya shiga kafirci kuma zai dawwama a cikin wutan jahannama. To aqida ta ahlus sunna aqida ingantacciya, babu wannan. Wanda ya laifi ya tuba ya koma zuwa ga Allah ta'ala, in bai tuba ba har ya mutu al'amarin sa yana ga Allah da nassin alqur'ani. In Allah ya ga dama ya gafarta masa, in bai ga dama ba kuma ya azabtar da shi a ƙarshe, kuma a fidda shi daga wutan a shigar da shi aljanna da sawabin imaninsa, ko da ƙwayan zarra ne imanin nasa, ko ƙwayan zarra ne a ƙarshe zai zo ya shiga aljanna. Sai ce wa zubti da'in wa tizalin fusfiqa min ghairi takfirin siwana fillika aw qala bi kulli rabbi alima min duni juz'iyatihi aw jassama min duni juz'iyatihi aw jassama. Yace wa zubti da'in, dan bid'a, wa tizalin, da wanda yake mu'tazili, fusfiqa, dukkanin su fasikai ne, hukuncin su shine fasikanci, min ghairi takfirin, amma ba tare da an kafurta su ba, siwa na filika, sai wanda ya kore wato haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala. Wato ɗan bidiya hukuncin sa shine ka ce masa fasiki, sai dai idan bidiya tasa ta kafurci ne, domin bidiya kala biyu, akwai bidiya mufassiqa, akwai bidiya mukaffira. Shi sai ka kawo misali guda ɗaya, yana yace siwa na filika, sai wanda yake kore haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala. Wa zubtida'in, mabocin bid'a. Menene bid'a? Bid'a shine ihdathu amrin fi dini litaqarrub ila Allah, ka kirkiro wani abu a addini don ka bauta wa Allah da shi, ko wani ya kirkiro maka, ko kuma a ce ma laysa lahu fi shar'i asalun yastanidu ilayhi, duk wani aiki wanda ba yi da dalili da yake dogaruwa zuwa gare shi a shari'a, wannan shi ake cewa bid'a. Ko kuma tarifin Abu Ishaq ash-Shatibi, wato shi ne abin nan mai li'tisam, wani ba malike ne, babban malami daga cikin malayan malikiya, littattafai biyu ya wallafa a duniya kuma ya shahara da su, su ne al-muwafaqat da kuma al-i'tisam. Abu Ishaq ash-Shatibi ya rasu shekara 790, kaga wajen ƙarni 7 kenan da rasuwansa. To shi ne yake tarifin bid'a, abin da ake cewa bid'a ta littafinsa al-i'tisam bi sunna. يتي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. طريقة في الدين وتطريقة الدين وتتحنية الدين مخترعة أبن كركروة وتحنية وسوك جزوك كركروة أتن الدين وان تنا كماد شريعة شيني معنى تضاهي الشرعية. Kuma abinda ake nufi da bin wannan hanyar shine don a kai matuƙa wajen bautan Allah subhanahu wa ta'ala. Yace to wannan ita ce ake cewa bid'a. Ka kirkiro wata hanya wanda ba shari'a ba ta zo da ita ba, amma ta yi kama da shari'a. Abubuwan da ake yi a cikin kila ma a shari'a akwai su, amma yanda siffan yanda ake yin su din ba haka shari'a ta koyar da su ba. To wannan shine ake cewa bid'a. Mutum ya yi shi domin ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan shine البدعه. تو ان وانا بدعه ما زال تسلم ياتي اياكم ومهدثات الامور بان ياتي فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد كريقو ده سنتا ده سنن خليفو فينا وان سكي شرييو واتو بيان ابو بكر ده عمر ده عثمان ده علي سنن سيتي واياكم ومهدثات الامور فان كل مهدثه بدعه وكل بدعه ضلاله فشيدين كو ده ابو وان ده اكا كيركيرو اكا دنگانتا اديني وان ده باسا تكين اديني. Domin duk abin da aka kirkiro aka danganta wa addini, to wannan abin sunansa bid'a. Kowace bid'a kuma ɓata ce, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A wata riwaya kowace ɓata tana cikin wuta. To kaga bid'a haramun ne. Da kuma hadisin yake cewa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddu. Duk wanda ya aikata wani aiki na ibada ba mu muka ce yayi ba, za a mayar masa da kayansa, ba za a karɓa ba. To kaga bid'a duk musulmin duniya sun yadda cewa bid'a haramun ne, har ma 'yan bid'a sun yadda cewa bid'a haramun ne. To amma wani ya kasa fahimtar menene bid'a, yana yin bidiyoyin amma kuma bai san bidiyoyi yake ba, ko kuma ya sani amma son zuciya yake bi, yana so ya maida abin sunna, to ne shi ake cewa bid'a. Baka da dalili daga alqur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine abin da magabata suka yi ta yaka, suka yi ta yakan su. Imam Mali yana cewa khairu umuri dini ma kana sunnatan وشر الأمور المهدثات البدائع ما في الخير الدين شنو وندي يكي سنة ما في شر الأمور شنو وندي إذا ما بدي أبن ده كيركي رؤك دنغن تاو الدين منظم الله بيبا صحبا سبصيبا فوانا سوني إن بدي أكيما سوني إن بدي أكلا ديوني أصلاً إن بدي أشيني إذا ما فاسكي إن بدي أسبتي زرفيبا yan kananan bidiyoyi wanda ba sa fitar da mutum wato daga musulunci ita ce bid'a mufassiqa ita ce wanda malamin yake nufi anan wa zubtida'in wa atizalin fusiqa bid'a mufassiqa me sa mutum ya zama fasiki amma ba za ka fitar da shi daga musulunci ba irin wannan bidiyoyin din me yin su ya sani cewa fasiki ne me ma'anan fasiki shine ya fita daga da'ar Allah subhanahu wa ta'ala akwai kuma bid'a mukaffira bid'an da take kafurta mutum ta fitar da shi daga musulunci misalin bid'a mufassiqa kamar maulidi mutune tara jama'a yace ina murnan haifuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana biki kuma har abun ne yace manzon Allah abun da akwai lada a wannan abu yayi ta fadan falalansa wani ma har ya itikadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai yana zuwa wannan wuri to wannan fasikanci ne amma idan ya roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen yace almadad almadad ya rasulullah kamar yadda wasu suke yi العون العون يا رسول الله الشفاعة الشفاعة يا رسول الله هنا من الله من ذن الله يعذر كاششيني المددة كم من ذن الله يتمكيش كم من ذن الله يباشيكي تو يروك يبرع الله يروك من ذن الله سلسلما تو أنه بدي أن تازم مكفرة تازم وانده تبيد شيء لغا مسلمين حقا نموتون ده كي ويدك اللي أساك اللي أساك كي وي أنا ذكري أمريا إعا إتما أنه بدي أن تمفسقة ba bidiyan da ta fidda mutun daga musulunci ba abu isaqa shadi biya ka misalin wannan a cikin littafin salatisa masu kewayewa suna zikiri da sauki daya Allah Allah da sauransu ko astaghfirullah astaghfiru la ilaha illa Allah wannan bidi'a ce mufassiqa wanda take mai da mutun fasiki wanda ya fita daga da'ar Allah subhanahu wataala da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai zama kafiri ba da makamantan irin wa'annan akwai kuma bid'a mukaffira bid'an da take kafurta mutum kamar mutum yayi itikadin wani yakan iya zama Allah shine bid'an al-hulul wani zai iya zama Allah to wannan bid'an ta kafurta mutum ta fi da shi daga musulunci don Allah ba ya sauka a cikin jikin mutum Allah ta'ala lahu an zalika uluwan kabira akwai kuma bid'an ittihadiyya wanda suke riya cewa komi ma Allah ne komi Allah ne ذي ابن العربي أكاوس تكن فصوص الحكم ذا الفتوحات المكيانة وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في الكنائس كري ألاني الهنزير ألاني مبوتا شوشي ألاني ذو كومي ما ألا ذا جاكي ذو كومي ألاني فوانا كاقا كافريني واندي هكا يا كافرتا كما يأتي تدقى الدين المسلم تقاقا واندي بدي آتي مكفرة أقول أبونا أقول ما سوحالة تامتاني زنوبي kuce zaka je kai ta laifi in ya halatta ka shagiya ya halatta kai zina duk wannan ba matsala bane tunda kana istighfari to wannan shi ma bid'a ce mukaffi'a don ya halatta ma ulima min addini bi darura abunda an sani haramun ne sai ce halal ne shagiya halal ne zina halal ne sai ya halatta maka saboda ka shiga wata dariqa ko kuma wata bid'a to kaga wannan zai fi da mutun da kafirci haka wanda suke tsaukewa mutun wani wajibi a ce zaka kai wani matsayi kai ba kai kai sallah ba salla bata wajaba akan ka ba to wannan bid'a ce mukaffira bid'a ce da take kafurta mutum duk wanda yace akwai wanda ba sai yayi salla ba to shi kenan ya kafurta domin manzo Allah ta tsarafi kowa imani amma shi ma yana yin salla kuma bai ce ana dauke wani salla ba to irin wannan bidiyoyin su ake cewa bid'a mukaffira suna da yawa kuma misalin su mutum sai zo yace akwai Allah a cikin rigansa ma'ana shi din Allah ne don shi din ne a cikin rigan nasa yana ga ya kai wani matsayi ne wai a abin nan a wurin Allah zai iya cewa shi ya zama Allah to ne ita ma bid'a ce mukaffira kuma daga kananan bidiyoyin ake shiga wa'annan manyan in baka nisanci kananan ba to sai ka ji kawai ka fada a cikin manyan kuma wanda za su fidda kai daga musulunci gaba daya saboda haka mu ji tsoron Allah mu ji tsoron ainihin bidiyoyi da kanana da manya gaba daya yace wa zubtida'in ma abocin bid'a fusiqa fasiki ne wato fasiki ne idan bid'a sa bata kai ta kafurta shi sannan yace wati zalim da mai da mu'tazili wanda yake aqidan i'tizal aqidan i'tizal daga ciki akwai korewa Allah subhanahu wataala sifofinsa mutum ya kore wa Allah siffofinsa, wa in kana sun kasu kashe kashe, wasu suna tabbatar da siffofin, wasu kuma ba su tabbatar da su ba. Sannan akwai kuma cewa ba za a ga Allah ba ranar alkiyama, suka yi wa ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawili, wa'inda suke tabbatar da za a ga Allah ranar alkiyama, suka ce ba za a ga Allah ba ranar alkiyama, su ne mu'tazila irin su zamakshari da sauransu. Sannan daga cikin aqidansu shine in ka aikata babban laifi ka fita daga musulunci kuma zaka dawwama a wuta, wannan duk aqida ne na mu'tazila. To hukuncin su suma fasikai ne, fasikai ne, amma suma akwai darajar da za su kai mutum ya zama kafiri idan yayi inkarin ma ulima min addini bi darura, abinda kowa ya sani ga yanda yake addini yake a ba haka bane. To wannan dukkanin su yake fasikai ne min gairi tafsirin, ba tare da an kafurta su ba siwa na filika, sai wanda ya kori haduwa da Allah subhanahu wa ta'ala. A nan wato mutum shi akan kansa ba zai gaggawa wajen hukunci ba, na cewa wani kafuri ne, ba zai gaggawa haka ba. Gara ka ce fasiki ne ko da aikin da yake yi na kafurci ne ya fi maka sauki akan ka kafurta shi, watakila abun da yake fasikanci ne bai kai kafurci ba. Yasa su magabata suna kaffa-kaffa wajen kafurta ainihin yan bid'a, suna kaffa-kaffa sosai. Saboda mai saboda kalman tana da hadari, don ya zo a hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahduhuma, aw tarwayan biha, hadisin Bukhari da Muslim ne. In ka ce wa dan uwanka kafuri, to ɗaya daga cikin mutum biyun ya koma da wannan kalman, kalman za ta tafi wajen wancan, in ba kafurin bane sai ta dawo kan wanda ya faɗe ta. Kaga wannan abu yana da hadari. To tunda darasi muke yi, wato ba in ka dawo kansa din ba wai shi din ya kafurta bane, a'a, laifin wannan zunubin wannan kalma na cewa wane kafuri ne alhalin ba kafuri bane, wannan laifin zai dawo kansa, laifin kuma babba ne, laifin babba ne. Ma'ana kafurta wani baya sa mutum ya zama kafuri. Ina fata mun fahimta. Idan kafurta wani ya sa mutum ya zama kafuri, sai in ya halatta kafurtawa. In ka halatta kafurta musulmi wanda ya imani da Allah kake halal ne a kafurta shi, to in ka kafurta shi ka kafurta kai ma da halatta kafurta shi da kai, don haramun ne kafurta musulmi wanda shi ma ulima min addini ne bi darura. Idan mutum ya halatta shi sai ya zama kafuri. Amma in ya faɗa ne don son zuciyarsa ko don jahilcinsa, ba wai ya halatta kafurta musulmi ba, sai ya ce wane kafuri ne, kuma alhalin ba kafuri ba ne, abun da ya laifi ne na wanda bai wuce a ce masa fasiki ba, to laifin wannan kalman za ta dawo kansa na cewa ya kafurta ɗin. Mene ne laifin kalman nan? Ma manzo Allah ta sama ya faɗa a wani hadis, ya ce marra ma mu'minan bi kufrin fa huwa ka katalihi, wanda ya jefi mumini da kafurci, da kalman kafurci, mumini ka ce masa kafuri ne, wannan kaman ka kashe shi ne, kenan laifinka kaman ka yi kisan kai. Kaga duk wanda ya kashe mumini ko shakka babu wannan, an san babban laifi ya yi. To in ka ce masa kafuri kuma ba kafurin ba ne, to kaman ka kashe shi ne, kuma ko da fasiki ne, haka laifinka yake. To kaga wannan ya kamata mutum ya guji wannan. Na fatan mun fahimci bayanin wannan hadisin. Ba ya kafurta ba ne in ya kafurta wani, ya yi babban laifi ne kaman na kisan kai. Ba kamar yadda su yan bid'an suke fassarawa ba, suke cewa duk wanda ya kafurta wani shi ma kafuri ne, a'a, wanda ya kafurta wani mazala ta ce kalman za ta dawo masa, bai ce faqad kafara ba. To da ka sai in ya halatta kafurtawan, to sai ya kafurta. In bai halatta ba kuma, to laifin wannan kalman zai dawo kansa. Laifin kalman ko mazala ta ya fassara dai a cikin hadisin Bukhari, yace kamar kai kashe shi ne shi mumini idan ka kafurta shi. Menene laifin wanda ya kashe mumini? Bagi ta lafa da Qur'ani, man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima, wanda ya kashe mumini da gangan, to Allah ta'ala yayi fushi da shi, wai sakamakon sa wutan jahannama ne, Allah ta'ala ya la'ance shi kuma ya fushi da shi, ya tana da masa azaba babba. Kaga wa'idi nawa kenan guda hudu, sakamakon sa wutan jahannama, Allah ya yi fushi da shi, Allah ya la'ance shi, ya nisanta shi da rahamarsa, kuma ya tana da masa azaba mai girma. To duka wa'innan abubuwan guda hudun nan wanda aka tanadawa wanda ya kisan kai da gangan, manzala ta sama ta yace wanda ya kafurta wani kamar mumini, kamar ya kashe mumini ne. To saboda wannan dalilin shine zai sa ka ji tsoron kafurta wani wanda yake musulmi don maslahan kanka, don kar ka jawa kanka azaba, ba wai a'a don ka ji tausayin shi wancan din ba, don ka ji tausayin kanka, ina nufin ko don ka tausaya kanka kar ka fada cikin hadari, to sai kai kaffa kaffa wajen kafurta mu'mini. Kafurta musulmi yan bid'a ne aka san su da kafurta musulmi, kaman khawarij na sha bayani akan su, su mu'tazila su ne aka san su da irin wannan. Amma ahlus sunna ba ta kafurta musulmi, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fatafariqu ummati ila 73 firqa kulluha fi an-nari illa wahida, al'umma ta dasu rabu kashi 73 dukkanin su suna wuta ne, makoma su wuta ne sai guda daya, su ne wa'inda ba yan wuta ba. Sai aka tambaye shi su waye ne, sai yace man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi, wanda ya kasance akan irin abun da nake a kansa da sahabbaina shine ba zai shiga wuta ba, su ne ahlus sunna wal jamaa. Ahlus sunna wal jamaa ana aka samu wannan sunan, wato wanda ya kasance akan abun da nake a kansa shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya kasance akan abun da sahabbai suke a kansa su ne jama'a, shine ma'anan asalin ahlus sunna wal jamaa. Wani kana sharastani ya kawo ta riwayan ma da ta zo kiri-kiri a cikin al-milal wa nihal da take nuna kararan sunan, da aka ce man hum suwa ne ne al-firqatu an-najiya, da aka ce wanda ba za su shiga wutan ba a cikin su jama'a 73 sai ce ahlus sunna wal jamaa, wato wanda suke bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suka jidinci abinda jama'ar sahabbai suke a kansa, su ne ba za su shiga wuta ba. To shin wa'annan kashi 72 wa'anda za su shiga wutan nan kafirai ne? Ba kafirai ba ne, don hadisin bai faɗa ba cewa kullu hafin nar, dukkanin su suna wuta ne sai guda daya, su ne wanda suke kan sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suka bi tafarkin magabata. Shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa wa man kaffara wahidatan من الثنتين والسبعين فرقة فقد خالف الإجماع بل إجماع الأئمة الأربعة، لأنه لم يؤثر عن أحد منهم أنه كفر واحدة من الثنتين والسبعين فرقة. شوف الإسلام بن تيمية كيف كواياكي لإن بدي كيف كوازمي وإن بدي مسألة كيف كوايا كنسو دتونا موسو أثيري. أما كما يتي دوان دي كافر تتيزة جتين وإنن فرق وإنن جماعة 72 wanda aka ce za su tafi wutan ne yace ya khalafa, ya saba wa ijma'i, kuma ya saba wa ijma'in a'immatul arba'a, Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad da Imam Shafi'i. Yace don ba ruwaito daga ɗaya daga cikin su cewa ya kafurta ɗaya daga cikin wa'annan jama'an ba. To kaga kafa kafa suke wajen kafurci, kafurta jama'a. To shi yasa aka ce min ghairi takfiri, ba tare da kafurtawa ba. Shekul Islam Ibn Taymiyyah yana maimaitawa a cikin littattafansa, wato kafurci, kafurta mutum yana da sharuɗai ne. Ka sa shi a wutan jahannama dole sai an samu wasu sharuɗai, kuma wannan sharuɗin ba za su haƙaƙa maka ba don baka san gaibu ba. Mutum ya faɗi abu akan kuskure ba za ka ce masa kafuri ba ne, ko da abun kafuri ne bi ijma'i ulama, ko duk malamai sun ijma'i kafurci ne, zai iya wada kuskure ya faɗa, don me za ka kafurta shi? Wani ya ɓata a cikin jeji da raƙuminsa da ɗan guzurinsa duk suka ɓata, yana zaune yana jiran mutuwa sai ga raƙuminsa da guzurinsa ya dawo, zai ɗaga ido ya kalli raƙumin me yake? Sai ya Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, yace ya Allah kai ne bawa na, ni ne ubangijinka, wannan ba kafirci bane? Sheikh Isami tana yace kafirci ne bi ijma'il muslimin, duk musulmi sun ijma'a kafirci ne, amma ya kafurta bi kafurta wa, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aqda min shiddatil farahi, yayi kuskure saboda tsanin farin ciki. To kaga inda ya kafurta sai ace kafara min shiddatil farahi, manzo Allah bai ce kafara ba, bai ce ya kafara kan aje a sheke taribi a kogi rabi a sarari, yace in Allah ya samu ikon ya tashi ni zai min azabar da bai taba yi wa wani ba. Shike na aka aikata haka, wannan ba kafirci bane? Kafirci ne bi jima'i, don ya inkarin kuduran Allah, Allah da zai iya yi bai da ikon da zai tashe shi in an kona shi zama toka aka sheke tokar ta. Amma Allah ta'ala umarci tokan ta hadu aka tashe shi, aka ce to na tashe ka, me yasa ka ba da wannan wasicin cewa a kona ka abin nan a sheke tokan ka rabi a kogi rabi a sarai? Yace ya ubangiji na yi haka don tsoron ka ne, sai Allah ya ce je kana gafarta maka, saboda jahilci ne ya dauke shi wannan abin. To me yasa za ka yi mutane hukunci kila suna da jahilci? Ko ne zama tawili? Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ce idan jahilci uzuri ne ballanta na tawili, ai tawili malamai ne suke yin sa. Abun kafurci ne shi sai yake fahimtar sa ba kafurci bane, kuma yana da ilimi daidai gurgudu, yewa abun tawili ya masa wata fassara. To idan jahilin nan da bai yi ilimi ba an bashi uzuri cewa an gafarta masa ba dan wuta bane, ina ga kuma wanda ya tawili? To sai ya za ka kafurta shi? Kafurta mutum yana da hadari. To ahlus sunna gaba daya magabata suna kaffa kaffa, khawarij su suka fara kawo abin nan kafurta jama'a a cikin jama'a, abin nan a cikin musulmi, kuma su ne yan bidiyan farko da suka sunnanta wannan bidiyan din me yin haka kuma yana bin sunnan su ne ko ka ce mara mushriki ko ka ce masa kafiri abin da ya tabbata shirka ne kai bayanin shirka ne abin da ya tabbata kafirci ne kai bayanin kafirci ne ba ruwanka da wanda yake yin sa wani kafiri ne wani shaiti mushriki ne wannan kuma hukunci ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala kada kai wa Allah ta'ala shishigi a cikin al'amuranka aw qala bil kulli rabbi alima ko kuma mutun yace rabbi ubangiji na alima masani ne bil kulli da abubuwa a cikin jumla min duni juz'iyati amma banda juz'iyat wato yanki yanki wannan aqida ce ta mu'tazila kaga su ma cikin su akwai kafirai kenan me ma'anan jumla kaman a ce Allah ya san jimeta amma bai san unguwa unguwa ba ko ya san unguwa misali dobeli amma bai san layi layi lungu lungu ko gida gida ba haka wanzu haka aqida wasu daga cikin mu'tazila ke kaga wannan kafirci ne mutun ce Allah bai da ilimi ilimi sa ba mai yalwa bane sun kusanta ilimin Allah irin da irin na dan adam cewa dan abin nan dan adam zaka iya ko shekara 100 ka rayu a gari in babba ne ba lalle ka san lungu lungun sa ba amma za a cewa ka san Kano amma baka san wata unguwar ma an fada sai ka ji ayo ka fara jin ka ko wani layin ka ji ayo ka fara ji amma ubangiji ta Allah shine mahalicin komai da kowa babu abin da yake shiga masa duhu yawa ba za a ce a ya san Najeriya amma bai san kauye da birane ba ko jungu jungu ba wannan aqida ce ta mu'tazila kuma wannan inkarin ilimin Allah ne subhanahu wataala wanda ya haka ya kafurta sai ce au jassama ko yace Allah jiki ne na taba yin bayani akan tajassim tajassum idan mutun yace Allah jiki ne irin jikunan mutane irin na halittar sa ya kafurta don Allah laysa kamithli shay'un ba wani abu irin sa kuma duk musulmin duniya sun yi ijma'i zatin Allah ba irin jikunan mutane bane ba irin jikin mutane ne ko dabbobi ba in mutum haka yi itikadi irin jikin mutane ne ko dabbobi ko wani abu daga cikin halittansa to wannan ya kafurta ijma'an babu sabanin malamai cewa shi kafuri ne amma in yace Allah jiki ne amma ba irin jikin halittansa ba to wannan ba za a ce ya kafurta ba sai dai ka ce fasiki ne don Allah bai cewa kansa shi jiki bane bai cewa kansa jiki bane saboda haka in sai a tambaye ki me yake nufi da jiki ina cin zatin Allah wanda bai kamata na kowa ba sai a ce to zati ake cewa amma kalmar jiki kan ba a same ta a cikin Qur'ani da hadisi ba ka ajje ta a gefe in yace irin na sauran jikukkuna kuma to ya kafurta to wannan shine abin nan sune wayanda misali da malai ka mana na wayanda za su iya wato kafurta da sababin ainihin aqida ta kafurci da suke sauke da ita sayyi wa kullu maqtulin yamutu bil ajal wa ruhu yabqa da'iman madal azal wa indana lil abd qasb yukhlaqu thumma shahid hayy yurzaqu wa kullu maqtulin duk wanda aka kashe yamutu bil ajal yana mutuwa ne da ajalin sa duk wanda kaga aka kashe shi to kwanan sa ne ya kare su wanda muke tare da su ne suka ce al qatil qada ajal al maqtuli idan wani ya kashe wani ya yanke masa ajalin sa ne da kamata a ce shekara 30 ne to tun yana shekara 20 sai kashe shi yanzu ya rage masa shekarunsa 10 na rayuwa aqidan mu'tazila kenan to wannan raddi yake musu wa kullu maqtul bil ajal duk wanda aka kashe ajalin sa ne yayi kwanan sa ne ya kare wannan ita ce aqida ingantacciya ubangiji ta Allah ce wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah kitaban mu'ajjala baya yuwa ga wani rai ya mutu sai da izinin Allah kuma an riga an rubuta an sanya ajali na lokacin mutuwansa kuma sai lokacin ya zo kafin ya mutu lokacin da aka yi ta yadawa an kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Uhudu ubangiji ta Allah ya saukar da wannan aya so da haka ba wanda zai mutu kwanan sa bai kare ba wannan ita ce aqida ingantacciya duk wanda kage ya mutu sawa'un rashin lafiya yayi ko lafiyar sa kalau ya mutu ko hadarin mota ko ni ne ya sa bindiga ya harbe shi ko ya kona shi ko ya jefa shi cikin ruwa duk dai kwanan sa ne ya kare بغض النظر عن السبب سبب متوان سو كما سي مو تي واني ني كاشي شي تو سن ده واني ني كاشي شي اكا ماسا اماسا مي اماسا حكمشي ني وند يكي سان كاي واني ني جيفا شي ابا واني ني كذا شي ني يي كذا شي ني ده غنغان يي غنغانشي ده موتا يجي يي فادي يي متو تو ده دي كوانان سا ني كاري تو ده اكا سي دي اتي سببين كذا ني مي كيو ني كو مارا كيو والله اعلم شي سا ني تي ابن نان تنوعت الاسباب والموت واحد idza lan tamut bi sayfi mutta bi ghairihi wa to sauba na mutuwa suna dewa amma mutuwa kuma kwaya dai ne in baka mutu da takobi ba ma zaka mutu da wani sa ma'ana in baka mutu a wurin yaki ba ma dai zaka mutu aina ma takunu يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده دي انك كي ان كانك قاري متوا في تابيكا koda kana cikin gidaje madaukaka ko kana ka shiga benaye ko ka tona kasa ka shiga duk dai mutuwa za ta bika to da haka duk wanda ya mutu to ya mutu ne da ajalin sa ma'ana kwanan sa ne ya kare ba wai wanda ya kashe shin ya yanke masa ajalin sa bane ko kadan wannan ita ce aqida ta al-sunna yace waruhu yabqa da'iman madal azal waruhu shi kuma rai yabqa yana wanzuwa da'iman har abada madal azal irin zamanin da yayi tuntini to aikan aliti gangan jikin mutum da ma an halittirin sa yana cikin alamu zarri ubangiji ta la tattara rayukan ƴaƴan annabi adamu gaba daya ya nemi su yi bayani yace musu alastu bi rabbikum ni ba mahalicin ku bane ni ba abun bautan ku bane dukan suka ce qalu bala ya Allah haka abun yake kai ne mahalicin mu suka dauki alƙawarin za su bauta wa Allah subhanahu wataala tuntini tun ga aliti gangan jiki in an halitti gangan jikin mutum sai a dauko ransa sai a busa masa adikinsa to haka nan idan mutum ya mutu ba wai ransa ya mutu bane rai baya mutuwa shine ma'anar wannan maganar ranka ya rubu da gangan jikinka shine ka mutu yanzu gangan jikinka babu rai ba motsi ranka kuma ya tafi wani wuri shine ma'anar ka mutu ba ana nufin ranka ya mutu shi ba rai baya mutuwa to sai malamai suka yi ta sabani in mutum ya mutu din ina ran yake tafiya maganganu ba iyaka wannan yake ran nasa ya tafi sama wannan yace ransa yana aljanna wannan kuma yace a ran yana farfajiyan kabarin sa amma baya cikin jikin sa kowa da abin da yake fada maganganu da yawa ibnu qayyim ya littafi sunansa ar-ruhu bayan yayi hadil arwah ko kafin hadil arwah ila bilad al-afra ya kuma littafin ar-ruh to zancen da yafi inganci shine ran kala kala ne kowa ransa da inda yake zuwa ran mu'mini ban Allah nagari zai zama wani tsuntsu a ajiye shi a ainihin bishiya hadisi ya zo da wannan idan yana cikin wani yana kan wata bishiya a aljanna a cikin aljanna ran shahidi zai kasance a cikin koto na wani tsuntsu a aljanna yana ta yawatawa a aljannan yin jega dama da aka Isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga rayukan mu'mine bayan Allah nagari a daman annabi Adam wanda kuma ba nagari ba a hagun din annabi Adam so da haka akwai bayanai da yawa hadisai kala-kala sai dai kowa ransa din gurgudun imaninsa gurgudun ayyukansa na gari gurgudun inda ransa zai tafi bayan ya rubu da gangan jikinsa Allah subhanahu wa ta'ala shi ya sani amma dai rai yana rubuwa da gangan jikin mutum to sai ya ce wa indana lil abdi kasbun yuqlaq wa indana kasbun wa indana mu aurin waqidan lil abdi kasbun bawa yana da tsururuta shine san'anta abu ko aikata abu yukhlaqu da Allah yake halitta wannan abu wato shi wannan shine ake cewa khalqu af'alil ibad su yan bid'a musamman qadariya mutum huwa alladhi yaf'alu af'ala nafsi ko ya khalqu af'ala nafsi shine yake halittan ayyukan kansa ba Allah ne yake halittan aikinsa ba amma sai da ruwan sama Allah sakon Allah ko na alkhairi wai kai kaiwa kanka wannan aikin ba Allah ne ya halicci wannan aikin wannan aqida ce mummuna ba mai kyau ba aqida ingantacciya ita ce Allah ta'ala shi yake halittan ayyukan bayi wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah shine ya halicce ku da abun da kuke aikatawa duk abun da kaga kai Allah ne ya halicci abun da bai yi ba ai mun bayani wannan satin maratibul qadar akwai ma'anan akwai halitta daga ciki al-khalq Allah shi yake sama in kai za ka yi kokari ka san'anta abu ko kai kokarin kai iktisabin abu shine aikata shi in Allah ta'ala ya halitta abun sai ya yi in bai halitta shi ba kuma duk yanda kai abun bai zai yi ba shine ma'anan bawa yana kasbi zama kasabat al-kasabu huwa al-amal shi bawa yana aiki ne Allah kuma shi yake halittan wannan abu abunda bawa yake son yayi amma ba wai mutum shine yake halittan ayyukan kansa ba ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wallahu khaliqu wallahu yakhluqu kull sani'in wa san'atahu Allah shine yake halittan kowane mai sana'a da abun da yake sana'antawa da abun da yake aikatawa in bai halitti sana'an ka ba ba sai ita ta yiwa sai dai kai baraka ga yanda ake halittan sana'an ta ka ba wannan abu ne na gaibu amma Allah shine mai yin abun in bai yi ba bai zai yiwa wannan ita ce aqida ingantacciya kai kana aikata abun Allah kuma yana halittan abun da za ka zauna ba ka yi ba kuma abun sai ya zama bai zai yiwu ba yanzu karatun nan da kowa zama ya yi a gidansa sai ya zama bai yiwu ba kowa yana zaune a gida tsakanin magariba da ishan amma da muka zo muka haɗu a masallaci muka nemi mu yi karatun sai Allah ya halitti karatun sai yake yiwuwa shine ma'anan khalqu afalil ibad. Idan kana karatun alqur'ani kai kake karatun ko ba haka bane, amma Allah ne yake halittan karatun, sai dai shi karatun naka kuma abinda kake karanta ba abun halitta bane. Ina fata mun bayyana wata matsala ne ta zo mini. Imam al-Bukhari ko kuma da tan aba ana cewa lafzi bil qur'ani makhluqun, lafzi bil qur'ani makhluqun. To wannan lafzi din na zai iya daukan abubuwa guda biyu. Lafzi bil qur'ani zai iya daukan kalmomin da nake karanta al-qur'ani, zai iya daukan kuma qira'ar da nake yin, sautin da yake fita daga bakina. To idan ka dauke shi a matsayin sautin da yake fita daga bakina, to wannan daidai ne, lafzi bil qur'ani makhluqun, wannan sautin da yake fitan abun halitta ne, Allah ne yake halittan. Amma in ka dauke shi a matsayin lafuzan alqur'ani, to wannan kuma sai ya zama ba haka bane, don qur'ani ba halittan Allah bane. Alqur'an laysa bi makhluqin, alqur'ani ba abun halitta bane, maganar Allah ne. To wannan lafazin sai Imam Shafi'i wata ran yace lafzi bil qur'ani makhluqun, kawai sai wani daga cikin tsaransa. Ka san malamai ba sa rabuwa da yan adawa, ana cewa malamai wai an san su da hasada ko ana cewa hasada ne yake kai su wuta. Ana samu da yawa, ana samu. Idan mutum ya zo yana tashe, wani malami ya ga wani yana tashe sai ya dinga adawa da shi, yana masa hasada, irin abokanin sa'o'insa a ilimi. To wasu suna da wannan cutan. To wani malami sai Imam Bukhari ya faɗi lafzi bil qur'ani makhluqun, maimakon a ɗauke shi a fiskan da babu matsala a ce talaffuzi, ma'anansa talaffuzi bil qur'ani makhluqun, qira'an da nake yi abun sautin da yake fita a bakina wannan abun halitta ne. Amma qur'ani ko ba abun halitta bane, sai ce ai wannan ya ce qur'ani abun halitta ne, Bukhari ya ce qur'ani abun halitta ne, shike ne dinga yada wannan magana. To wannan cewa qur'ani abun halitta kuma yan bid'a ne suke faɗan haka, kaga yanzu an ce masa dan bid'a ne. Shikenan gaba ɗaya san da ɗalibansa suka watse suka bashi da sababin wannan kalma, ai ya zama dan bid'a, Bukhari ya zama dan bid'a ne. Yace qur'ani abun halitta ne, saboda yace lafzi bil qur'ani makhluq, duk ɗalibansa suka watse masa suka daina ɗaukan ilimi a wurinsa, sai Imam Muslim kawai, sai Muslim mai sahihu Muslim din nan shine kawai ya rage yana ɗaukan ilimi a wurin, shine kawai ya fahimci menene Bukhari. To kaga abun sai ya zama fitina kenan, abun nan da mummunar ma kuma sai ya zama fitina, ila maka ta waye ma duk har watsai a watsai maka. Sai Imam Bukhari sai aka watsai masa har sai ne wallafa wani littafi khalqu af'alil ibad, ayyukan bayin Allah, ya zo ya dinga kawo hadisai da kayan alqur'ani da yayi daga alqur'ani da hadisi ko akan maga. In mutum yace yana nufin tilawar sadin, wato sautinsa ne abun halitta ba matsala bane, Allah ne yake halittan sautinsa da yanda yake kira. Amma qur'ani kam ba abun halitta bane, su ne wannan lafuzan. Saboda haka alqawlu qawlul bari was-sautu sautul qari, maganar ta ubangiji ne ta'ala, amma sautin kuma fa na mai karatu ne, shi kuma abun halitta ne. Shi yasa da zaka jera Allah ramomi dubu su karanta maka qur'ani, kowa da irin zai karanta maka. To kaga muryan ba ta Allah bane, sautin ba na Allah bane, sautin halittan Allah ne. Shi yasa ya halitte shi kala kala, amma lafuzan abinda suke faɗa a qur'ani ko abinda suke karantawa daban-daban ne, abu ɗaya Baqara ita ce. To saboda shi kuma maganar Allah ne wannan. To lafazin abun nan tilawan, wato karatun, shi qur'anin maganar Allah ne, ba abun halitta bane, shine abun da ake karantawa. Amma sautin da yake fitawa shi mai karatun, shi kuma abun halitta ne, shine sautin shi mai kira. Imam Bukhari sai da littafi guda da aka karanta, sannan daga baya dalibai suka dinga dawa suka fahimce shi cewa a sai ba yana da aqidan yan bid'a bane. Da akwai mu ce ga dama zai ma shari'a tarwata maka jama'ar ka, ibtila'i ne. To kaga idan su irin su Imam al-Bukhari ana musu haka ballantana wasu. To shi yasa ana yace wa indana lil abdi kasbun yukhlaqu, al insanu sani'un wallahu huwa al khaliqu, kai kake san'anta abinda kake son kai, ayyuka na addini ko na duniya, amma Allah shi yake halittan wannan ayyuka din. Wallahu khalaqakum wama ta'malun, Allah shine ya halicce ku da abinda kuke aikatawa. Allahu khaliqu kulli shay'in, kaga Allah shine mai halittan kowane irin abu, har mota, har jirgin sama, duk wani masallaci na mahala ne halitta shi. Sai dai mutum ne ya san'anta, ya dinga tsora blog, ya hada wannan da wannan, sai ya zauna da Allah bai ga dama ba, bai zai zauna ba. Mota ma in Allah ta'ala bai ga dama ba, za ta yiwu ba. Sai wani ya harhaɗa wannan karfin da wannan dalman da wannan wayan da kaza kaza, da Allah ya halitti motan sai ta zama mota, haka jirgin sama. Amma wa ya san'anta ta, ila wani bature ne mai fitsari a tsaye. Amma Allah ta'ala shi ne mai shine ainihin ya halicci mota. To duk abin da ka gani a halitta kai har handset ɗin da Allah bai halicci maganan ba. Ba yanda za a yi wannan ɗan abun ɗan ƙarami mutum yana Amerika ka buga masa waya ku dinga magana da shi take kuma ka tambaye shi ya baka ansa. A lokacin ba wai in kai magana sai bayan awa ɗaya ta isa ba ko awa goma sannan daga baya baka ansa bayan awowi shi ma ka ji ansarsa ba. A take kawai kamar kana tare da shi. In ba Ubangiji ta Allah ba wa isa wannan aiki. Akwai wanda isa wannan. Wannan shine khalqu af'alil ibadi din. Allah ne ya halitti handset din, ya halitti maganan da ake a handset din. To amma waye san'anta shi wani ne kuma yayi jone jonensa sai Allah ya halitti abun sai ya yi. Inda bai halitte shi ba da bai yi ba. Wannan shine al-kasbu kenan. Aikin mutum din shine al-kasbu. Wa inna lil albi kasbun yukhlaqu. Thumma shahidul harbi hayyun yurzaqu. Sannan shahidi na wurin yaki hayyun rayayye ne yurzaqu ana azurta shi. Wato wanda ya mutu a fagen fama yayi shahada a yaki na musulunci rayayye ne amma rayuwa ta barzako. Wato rayuwar tsakanin duniya da lahira. Kuma ana nan ana azurta shi. Ubangiji ta'ala ne ya faɗa ce wala tasabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Karkai tamani waɗanda aka kashe don ɗaukaka addinin Allah matattu ne. A'a rayayyu ne Allah yana azurta su a wurinsa. A can rayuwa irin ta barzako amma ba rayuwa irin ta duniya ba. Kuma suna masu farin ciki da abin da Ubangiji ta'ala ya fifita su da shi na darajoji har ma suna yi wa waɗanda suka zo bayan su albishir cewa fa ba su da tsoro ba su da razani su je su yi ta shahadan su kawai. Ya zo a hadisi ba wanda zai mutu yayi burin dan aljanna kuma yayi burin a dawo da shi duniya a kashe shi sai wanda yake shahidi. Da zai so sau ɗari a dawo da shi yayi shahada a dawo da shi saboda irin karrama wanda ya ga ana masa a lokacin da wato yake ainihin abin nan lokacin da yake mutuwa. To wannan shine aqida ta Ahlus Sunna. Amma shahidin nan fa wato ba wai yana rayuwa ne irin rayuwan wato mutane ba, a'a rayuwa ne irin ta barzako irin ta lahira. Allah ta'ala shi ya san wace irin rayuwa ne. Don rayuwa kala hudu ne. Rayuwa ta farko mutum ya rayu a cikin cikin mahaifiyarsa bai san wace irin rayuwa ba ne. A dukunkune sai da ya wata tara ko fiye da haka ko abin da bai kai haka ba da kaɗan. Sannan ya zo ya rayuwa ta duniya ita ne wannan wanda muka sani a yanzu muke cikinta kowa da irin yadda yake rayuwa. Sannan kuma sai rayuwar barzako rayuwar tsakanin duniya da lahira ita ce rayuwar kabari. Kuma ko ba maka kabari ba irin wannan rayuwar kake yi. Don barzako ma'anarsa madakata abinda ya raba duniya da lahira. Sannan bayan an gama wannan rayuwar ko miliyon nawa mutum ya yi a wannan rayuwar kuma akwai rayuwar lahira kuma ita ce ta hudu. Ko ka mutum ya tafi aljanna ko kuma ya tafi wutan jahannama. Allah ya tsare mu. يتي وكل أفعال العباد تكسب للعدل لا عن علم ربي تعزب ورزق حقا ما به ينتفع حلال أو مكروه أو ممتنع وكل أفعال العباد دكا أيكا باين الله سبحانه وتعالى تكسب أنا ربوتاوا دك أبو نمتيكي أدونيا أنا ربوتاواني للعدل دنيا عدلتي لا عن علم ربي تعزب باوينا وسنشي وابا لا ta'azzub ba wai yana suncewa bane an ilmi rabbi daga ilimin ubangiji na wai ba wai Allah zai manta bane don la billu rabbi wala yansa. Allah baya mantuwa. Allah baya mantuwa baya gafala wani abu ya cije masa duhu ko kuma ya manta. Ubangiji ta'ala baya wannan. Amma duk da haka dai sa a rubuta saboda adalci na ubangiji ta'ala a lahira a zo a nuna maka file ɗin ka karanta duk abin da mutum yake a duniya. Akwai mala'ikan da yake bangaren dama yana rubuta kyawun ayyuka. Akwai wanda yake hagu kuma yana rubuta munana ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Duk abinda ka faɗa ko ka aikata wa inna alaykum la hafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Akwai mala'iku a tare da ku masu daraja masu kiyaye ayyukanku kuma masu rubutawa. Na dama ana ce masa sahibul yamin, na hagu kuma ana ce masa sahibu ashiman. Amma raqibun atidun sipofin su ne. Kowane raqibun ne mai kula da kai ne kuma atidun wanda yake halarke da kai ne yana tare da kai shine ma'anar raqibun atid. To wannan kuma duk inda mutum yake yana tafiya da su duk inda mutum yake. In kai kyakkyawan aiki shi mai rubuta kyawun ayyuka kai tsaye zai rubuta ba wani shawara. Shi kuma mai munanan ayyuka in kai ba zai rubuta take ba sai a dan baka dan lokaci ko zaka tuba. In ka tuba shikenan ba sai a rubuta. In mutum bai tuba ba sai a rubuta. To kaga kenan Allah ta'ala baya gaggauta uquba. Rahama ce ake gaggawanta. Sannan ya zo a hadisi idan mutum yayi niyyan shine ma'anar ya alamuna ma taf'alun. A sun sani me zaka aikata. In mutum yayi niyyan zai aikata mummunan laifi sai Ubangiji ta'ala ya sanar da su wa'innan mala'iku. Ya sanar da su cewa ba wannan zai mummunan aiki sai su kuwa su ce rabbi abduka yuridul ma'siyah ya ubangiji bawanka ina son sabon Allah ina son yayi sabon Allah Allah ya fi su sani sai Allah ta'ala ya ce farqubuhu ku kula da shi idan ya aikata wannan sabon Allah fa in amilaha faqtubuha alaihi sayyi'atan in ya aikata wannan aikin ku rubuta masa mummunan sakamako guda daya gurgudun aikinsa ba za a kara ba idan kuma ya bari to ku rubuta masa hasanatan fa innahu tarakaha min jarraya don ya bari saboda ni ne in ya bari don Allah sai a rubuta masa kikkiawan aiki shikenan ya bari don Allah to haka dan adam yake tafiya malaiku suna kula da shi me yake yi to sai malamai suka yi sabani shin komai da komai ake rubutawa ko sai abinda akwai lada da alhaki ake rubutawa ko suka ce a sai dai abinda za akwai lada ko akwai alhaki za a rubuta me alhaki ya rubuta na alhaki na lada ya rubuta na lada wanda za a yi mutum hisabi a bashi kyakkyawan sakamako ko kuma a masa hukuma su ake rubutawa wasu malamai suka ce ba abinda ba a rubutawa domin zahirin qur'ani ya ce ma yalfizu min qawlin kaga qawlin inna nakiratun ne fi siyaqin nafi tufidul umum inji malamin usulu nakira ne a inda kore abin nan a siyaqi na kore magana saboda haka kowace irin nafazi ma yalfizu min qawli ba zai yi magana da wani lafazi ba ba zai yi lafazin wata magana ba illa ladayhi raqibun atid fate raqibu atid sun rubuta akwai mala'ika wanda yake tare da shi yake kuma kula da shi zai rubuta wannan ya nuna komai da komai wani irin abu kai malamai suka ce hatta aninil marizi hannishi mara lafiya ana rubutawa hannishi mara lafiya shi yasa imam Ahmad lokacin da ya zo da suwa da aka ce masa malam wani ya ce har nishin mara lafiya ana rubutawa sai dai na nishin har yare su bai nishi ba saboda kada don ya hutar da mala'iku wannan shi ba alhaki ne a kansa ba ba lada ba amma idan aka je lahira za a tace shi a zubar da na zubarwa sai a ɗauki kuma mai alhaki da lada a kansa za a yi hisabi shine ma'anan ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atin idan mutane suna hira sun shagala hiran duniya imam Ahmad ya zo cewa ya ji sai ce ku hutar da mala'iku mana hutar da mala'iku kuna na suna ta rubuta kuna wahalar da su ko ba alhaki ba lada dai ai kuma wahalar da mala'iku ku daina mana ya kamata mutum ya zama mai kawaici don ya hutar da mala'iku to ba abinda ba a rubutawa kuma dai lahira kuma mutum za a ba shi fa'idin ya gani shi zai karanta da kansa iqra bi nafsika kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba karanta littafinka yau kai za ka yi wa kanka hukunci hakanan al'amarin yake kowa zai karanta mun sha wa'annan bayanin ba sai na milmeta su ba to ubangiji ta'ala yana da adalci kuma yana da falala saboda haka sai ya sa a rubuta mala'iku su shaida littattafinka su shaida gabbanka su shaida kuma Allah ta'ala shi ma shaida ne wakafa billahi shahida ba wanda ya kai shi iya shaida ma dama can ya riga sani za ka yi wannan aikin to mutum ya yi imani da wannan ya yi imani cewa ana rubuta ayyukansa kyawawa da munana sannan ya ce wa rizqu abinda ake cewa arziki haqqan tabbas ma bihi yuntafa'u abinda ake amfani da shi halalun halal ne aw makruhun ko makruhi aw mumtani'u ko kuma abinda yake na haramun wato in an ce arziki zai iya zama na halal zai iya zama na makruhi zai iya zama na haramun duk sunansa arziki to malam me yake nufi da wannan baitin wallahu a'lam ya isa ya kawo shi anan wallahu a'lam kowanne da irin ijtihadin da yake ya fahimta na ya kawo wannan baitin kila don ya nuna kasan abin nan idan ka zama mai arziki wato ba yana nuna cewa ka gama hayewa ba don arziki zai iya zama na halal zai iya zama kuma na haramun in na halal ne shikenan wannan baka da matsala in kuma na haramun ne to ka sani wannan kuma ukuba ne bala'i kake jawa kanka halaluha hisabun haramuha iqabun wato na halal din za a maka hisabi a kansa na haramun kuma ukuba ne za a maka a kansa saboda haka ka maida hankali karbe neman arziki halal kake tarawa ko kuma haramun ne idan halal ne to shikenan ka ji dadi abin da ya rage kuma sai ka ciyar da shi ta hanyar halal idan kuma haramun ne ka guji haramun don kana tarawa kanka azabar Allah don hadisi ya tabbata da gojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tazalu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala an arba'in kafan mutum ba za su gushe ba ranar kiyama sai an tambaye shi dangane da abubuwa guda hudu an umrihi fi ma afna wa an shababihi fi ma abla wa an malihi min aina tasabahu wa fi ma anfaqahu wa an ilmihi fi ma amila bihi za a tambaye shi dangane da rayuwarsa akan me ya karar da ita ƙuruciyansa akan me ya tsufar da shi kana matashi ka bauta wa Allah ka tsaya ka fahimci addinin Allah a me ka karar da samartakanka har ka tsufa. Sannan za a tambayi mutum dangane da dukiyarsa, ya aka yi ya samu dukiyan kuma a me ya siyar da dukiyan, za a tambaye shi wannan. Sannan za a tambaye shi dangane da iliminsa, me ya yi aiki da shi, shin ya tara shi ne kawai ko ya yi aiki da shi. Dukkanin wannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tambayi bayinsa a kan wannan. Za mu tsaya a haka. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.